daga cikin littafai mafi dadewa a duniyar musulunci. Littafan suna da muke karantawa bayan musulunci da sauran su duka bayan sabuwar da suka samu. Littafi ne mai albarka. Kamu na cikin babi na kuma littafi na 36 kitabul aqwiya. An garin da ke bayani a kan hukunce-hukunce na alƙalanci, raba gardama tsakanin masu jayayya kan haƙoƙi daban-daban. Za mu tashi kan babi na 9 a ƙarshen wannan kitabin. Babu jami'i ma da yamini adal minbar. Babin da ya tattara bayani a kan rantsuwa kan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam. A baya babi na 8 ya yi magana ainihin a kan abin da ya zo dangane da rantsuwa ko rantsuwar ƙarya a kan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tsoratarwa, ana razanarwa ainihin lokacin yin rantsuwa ko rantsarwa. Asalin rantsarwa ko rantsuwa ana yi ne kawai da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ko wata sifa da ke sifofinsa, suna ko sifa. Wannan shi ne asalin rantsuwa. In an yi wannan to rantsuwa ta tabbata. Amma raunin imani da muraƙaba ta da yawa daga cikin mutane na sawa wato tsoron rantsuwar da Allah in san zuciya ya yi musu ƙarfi sai ya rauni in ba an haɗa da wani abu da zai razana su ba. Don haka duk da cewa da Allah za a rantsar da wanda da zai rantse, to shari'a sai ta zo da hikima ta tsoratarwa cewa kamar a Madina ne ko a Makka a kan mutum waɗannan manyan masallatai musamman daidai mambari, musamman ma a Madina mambarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan hadiyar da ake shari'a a kan ta dukiya ce mai yawa, yaranci a kan kore haƙƙin da ake nema a gurinsa, saboda yaranci da Allah kuma a wannan gurin abu ne wanda yake da wuya mutum ya yi shi in ba ya da gaskiya. In ban yi tsoron lahirarsa ba, to ya ji wa duniyarsa tsoro ba haka ba cewa kada rantsuwar ta ci shi misali. Duk da an rantse da Allah ɗin ko da babu wannan wato tsoratarwa ko kuma haɗawa da rantsewa a guri mai asfarma ba tana iya jawo komai. Amma dai wannan ɗin ya fi tsorata mutane, kamar yadda daga baya aka sanya rantsarwa da Alƙur'ani mai girma. Kasancewar Alƙur'ani zancen Allah ne bai zama laifi ba don tsorata mutane. Da yawa za su iya rantsewa haka nan gundarin rantsuwa, amma aka ce su rantse da Alƙur'ani ko su dafa Alƙur'ani wannan yana tsoratar su. Wannan dai shi ne asalin ƙadiyar, ba dole ne sai an yi haka ba, amma dai hikima ce ta tsoratar da marasa gaskiya cewa lallai su yi shayin rantsewa matuƙar ba su da gaskiya saboda wannan. Kala Yahya, Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi ya ce, kala Malik, Imam Malik ya ce, an dawo da ibn al-Husayn daga malaminsa dawo ibn al-Husayn. Annahu sami'a Aba Ghatafan ibn Qarib al-Nuriyya yaqul, cewa ya ji wani tabi'i da ake kiransa Sa'd ibn Qarib, Abu Ghatafan Sa'd ibn Qarib al-Nurri ya kulu yana cewa, wato ya ji Abu Ghatafan ibn Tariq al-Murri, sunansa Sa'd ibn Tariq al-Murri tabi'i ne, yaqulu yana cewa ihtasama Zaid ibn Sabit al-Ansari wa ibn Mudayyi fi darin kana bainahum, jayya ta auku sabani ja'in jam sun auku tsakanin Zaid ibn Sabit al-Ansari shahararren sahabin nan masanin al-Qur'ani wanda yake kowa da kantar rabin babu wanda hadisi ma ya ayyana akhrajukum Zaid wanda yake kusanin rabin babu shine Zaid sunan Zaid wanda aka dora masa nauyin tattara al-Qur'ani mai girma a lokacin Sayyidina Usman ko kuma tun zamanin Abubakar har zuwa Usman rubutawa da kuma ainihin amfani shi a rarrabar a cikin al'umma. To shi da Ibn Mudayyi wani sahabi da ake kira Abdullah Ibn Mudayyi Ibn al-Aswad al-Adawi mutumin Madina ne shi ma sahabi ne amma dai bai shahara da yawa ba. Ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban da suka zo daga karshe. To jayayya shi da Sabit Zaid ibn Sabit al-Ansari ke darin kanin bayanin ma game da wani gida da suke yake tsakanin su tare su kamar lake shi suna tarayya cikin mallakar su kusa aka samu sabani tsakanin su. Lokaci ana iya samun haka yayin musharaka, wani ya ce shi ya fidda ɗan uwansa ya mallaki wurin shi kadai, shi kuma wanda aka ce an fidda shi ya ce a ba a yi haka ba, kaga dole sai an je kotu a raba gardama. To irin wannan ɗin da ya faru tsakanin Zaid ibn Sabit da Abdullah ibn Mudayyi radiyallahu anhu, wannan ya nuna yayayya ko husuma akan haƙƙi abu ne wanda yake sananne a rayuwar mutane, kuma wannan baya rage nagartar masu nagarta matuƙar sun amince da gudanuwar shari'ar Allah a kansu yayin da sabani ya hukunta da sabani irin wannan ɗabi'a ce ta rayuwar ɗan Adam. Idan Marwanan da haka ne sun kai ƙarar wajen Marwan ɗan Hakam wa amirin alal Madina kuma shi ne sarkin Madina a daidai lokacin ƙarƙashin Muawiya bin Abi Sufyan, gwamna ne a Madina wanda Khalifa Muawiya bin Abi Sufyan ya naɗa shi. فقد مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. فسي زيد بن ثابت ها سي مروان كي كان حكم شركي في ذاك سنه في الشريعه. فسي حكمتي اكن زيد بن ثابت باليمين سي ويا انسي على المنبر اكن منبر من الله صلى الله عليه وسلم. كسنتيوار باب شيدا ta ɓangaren Abdullah ibn Mudayyi cikin abin da yake da san mutane musamman waɗanda ta yi su amfani da damar da suka samu ta za su rantse su kuɓuta su rantse ne don an kara ma abin kwarjini ka ce a rantse da Allah kuma a gurin membarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin zai tsoratar. فقال زيد بن ثابت زيد بن ثابت يجي أهلك له مكان في مساني ليزا مثلا فوا زارتي أما أنا يتريك فاسينا دي وتو باكي من بريبا. فقال مروان يجي مثلا والله a'a kuma wallahi ba za ka rantse ba illa inda maqadi da hukum sai a gurin bayan kar haƙoƙi inda aka saba rantsewa akan manyan haƙoƙi irin waɗannan kala shi abu Affan ibn Karim da ya rawaito labarin ya ce fata'ala Zaid ibn Thabit ya halifu anna haqqahu la haqqun Zaid ibn Thabit ya ki zuwa bakin munbari ya dinga rantsuwa cewa lallai haƙƙin nan nasa da yake da'awar ba abin da shi ba tabbatacce ne ya tarantuwa waya ba an yi halifa adal minbar yana yin rantse a bakin minbari ko a wajen minbar an ce ya san cewa tagalizin na rantuwa a bakin minbari daidai ne shi ya sa bai ce wa Marwan ba ai wannan ba daidai ba ne ko bid'a ne ko laifi ne don me za ka sani yi saɓanin sunna ko shari'a bai masa wannan radi ba amma dai kuma ya san cewa ba wajibi ba ne ba dole ba ne saboda kashi a kashin kansa ba ya sha'awar yi wannan rantsuwar ne amma dai rantsuwar da ake buƙata ai ya rantse ya rantse ya kuma rantsewa don ya tabbatar da abin da ake buƙata kamar abin da aka rawaito daga wanda ya fi martaba fiye da Mazir ɗan Sabit cewa irin wannan ya tabbata suwa aka ce ma Usman ibn Affan ya rantse a bakin minbari ya ce ba zai yi ba ko kuma baya saboda baya son ya rantse wani abu na kaddara ya zo wasu masu ainihin magana su dinga cewa a zo ba shi ya rantse ba shi ya rantse a bakin mambarin masu Allah ba shi ne kuma kaddara ce abin da zo ta ce ba shi abin da ba ya so kenan tunda dai ba dole ba ne har haka shi ya sa ya yi wannan duka san fahimta tana iya kasancewa daban-daban irin wannan ya yi ta hali ko kuma ra'ayi na ke shiga musamman abin da aka san ba wai sharadi ba ne ba faradi ba farilla ba ne inda rantsuwar ba za ta inganta ba sai an yi haka to da ba wani ja ba wanda zai jayayya sai bayan akwai dalilin da ya koyo to amma dai kasancewarsa don maslaha ne shi ya sa sai suka fahimci haka ta da cewa jumhur suna ganin ya kamata dai idan aka ce a rantse din a yadda aka ce a rantse saboda ai da dama don hikimar wato don maslaha aka sa shi aka yi wannan hikimar kada ya ce fata ala Marwan ibn al-Hakam ya taɓa min zalika sai Marwan ibn al-Hakam ya dinga mamakin me yasa zai dan Thabit ya kiran cewa a bakin mundo to kaga bai matsa masa ba saboda sanin cewa ba dole ba ne ba sharfi ne na ingancin rantsuwar shi ma kuma sahabi ne inda ya san cewa sai an je bakin mimbarin a wannan rantsuwar wannan tagalizin wannan barazanar wajibi ne ba zai ja ba bai inkari wannan ba shi yasa bai inkari ga Muawiya ba amma kuma shi bai yi ra'ayi ya yi ba saboda haka bai yi ba sai Marwa ne ta mamaki me yasa bai rantse din ba to magana dai kenan ko kuma sallar da yake asali game da Ibn Abdulbar yake haka yi kuwa malamai kamar su Shafi'i da malamai da yawa kuma su Malik din da yake malaman hadisi da duk sun tafi akan tabbatar da tablizu al-yamin yawwa tsoratarwa a cikin rantsuwar a je bakin mimbari a Makka ne ko Madina ko Baitul Maqdis ko su wasu ce ko da ma a wasu garuruwan ne misali to inda ba daga wajen gari ba su kai ta sa a yi mutum kai mutum a bakin mimbari babban masallaci saboda a tsoratar da shi to amma dai ba sharadi ba ne ba wajibi ba ne rantsuwar asalinta inna ma yaminu billahi wa bi asma'i wa sifati yawwa billahi la ilaha illa huwa sannan wa bi asma'i wa sifati inna ka rantsa da Allah ne to wannan sa ya kuma sama sa wannan ya wadatar malin maslaha ne aka yi wannan. Kala maliku, kuma malik ya ce, la ara an yi hallafa abin alal min bai, ala akalla min rubu'in dinari, wa zalika thalathatu darahim. Imam Malik ya ce, ba na ganin wato dacewar a rantsar da wani ɗaya akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mimbari ma zahiri kowane mimbari dai wato ala akalla min rubu'in dinari, akan abin da bai kai rubu'in dinari ba, shi ne nisabul qadhi, abin da an yi nasa masa ji kamar sa. To inda ne in gudumi duka sharuɗa sun tabbata sai a yanke hannu a raro, to sai abin da ya kai wannan wa zalika salasatu darahim, wannan shi ne da kamai uku. Kinan abin da ake jayayya a kan sa ɗin dukiya ce mai ƙima ta kai rubu'in dinari ko dirhami uku, wanda yake sa yake hannun ɓarawo a nasin wani hadisin ko hadisan. To in ya kai wata zuwa sama, to sai a kai mutum in an zo rantsewa kan wannan maimakon a kira sai a inda yake kawai sai a kai shi bakin mimbar wato ya rantse. Ya haka da Madina ne ko Baitul Maqdis, mazan malikiya da cewa suke yi tafiya mai nisa ma ba ta yi nisa da yawa ba, sai a kira mutum a kai shi har cikin gari. Amma in wasu garuruwan ne wanda ba maka ko Madina ba da ke wannan ba, to sai a rantsa da kuma inda yake, wanda shi ne ba ta mamaye. Amma shi Shafi'i yana ganin sai abin ya kai kamar misali na zakka ma da baki da dinari da dukiya mai yawa a dinari 20 ko abin da ya zama da haka, da matsala ce dai ta sabani. Amma dai asalin taglizul yamin ɗin a sanya tsoratarwar a kan rantsuwar a je mimbari ba mimbari a rantse, shi ma wasu ma suna ƙarawa cewa shi ɗin ma ya zama bayan la'asar wajen sa a ƙarshe ranar juma'a in zai dace da lokacin, saboda lokaci ne mafi ainihin alfarma da kujiri, to ya zama haka. Duka dai dan mutane su yi takazanta da rantsewa na neman kuɓuta daga haƙƙoƙin da la'alla sun cinye wasu sakaci da su. Wallahu a'lam. Wannan ke wato babin takardun mana da wannan sun tabbatar da cewa sunna ta zo da abin da ake kira taglizul yamin, yawwa, sanya tsoratarwa a cikin rantsuwa, kamar yadda malamai da dama daga baya suka saka rantsarwa da Alƙur'ani, shi ma ba sharadi ba ne, illa dai kawai ana yin wannan ɗin don tsoratarwa, domin mutane da yawa za su yi sako-sako ko kuma su ɗauki abu da sauƙi. In ka ce rantse da Allah ya ce wallahi ya yi ko bai yi ba, wallahi yi ko a'a, saboda an saba da wannan akan ciniki akan menene haka, wannan sai zama zai rantse ba tare da ya ji tsoron kuma ba, duk da cewa babban zunubi ne ɗin, kuma zunubi zai kama ki zai yi da zance shi, kuma illa da ake tsoron za ta iya kama shi. Rantsuwar ta ƙarya ce, to amma duk da haka a zahiri sai bai waraka ba sai mai tsoron Allah sosai ne, mai takawa ya san zuciya ta motsa ko kuma zuciyar tana da yawa, tabi'ar tana da nauyi a kansa, wai sai gwamnati kawai ya rantse ya so daga baya je ya isa ibadi in zai amfani. To amma in aka ce wannan sai babi na gaba, babu ma la yajuzu min ghalati ghalati ran, babin abinda ba zai halatta ba na mallake dukiyar jingina. Dukiyar jingina a mallake ta da kuce daga hannun mai ita, da zarar wanda ya karbi jingina wato ya kasa biya ya mallake ta ko da ta wuce gwargwadon abin da yake bi. Al'adar a jahiliya an ce suna yin haka, in mutum ya karbi bashi da ya karbi bashi sai ba da jingina, daga sayyid al-musayyib daga sirikin sa Abu Huraira radiyallahu anhu kaga hadith ne kenan muttasil anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala azalla samayati la yagra la yaghlaqu rahan kuma la yaghlaqu rahan jinkina ba ta salwancewa a barin mai ita jinkina ba ta salwancewa a irin salon da jahiliya suka saba yi ga fasarar Imam Malik ko fahimtar sa nan game da al'amari qala Malik Imam Malik ya ce
wa tafsiru zalika fi ma nura wallahu alam bayani kan wannan cikin abin da muke zato ko muke fahimta da Allah ne masani an yarhana rajulur rahana inda rajuli bi shay shine mutun ya ba ya jinginar da wani abu wa aurin wani wato jinginar da wani abu aurin wani an yarhana rajulur rahana mutun ya jinginar da jingina inda rajuli wajen wani mutun bi shay'i yawa akan wani abu na kudi kenan zai karba bashi da zai karba ya karbi bashi to sai jinginar da wani abu wa fir rahani fadlun amma ruhina bihi kuma a wannan jinginar sai zama akwai rara wato kari yawa ainihin sama da abinda aka bada jinginar akan sa wato ita jinginar da aka bayar kayan da aka bada shi jingina darajar sa ta haura yawan abin da aka karba na kuɗi shine ma'anar wafin rahani fadlun amma ruhina bihi yawa a jinginar akwai ƙari yawa ani sama da abin da yawa aka bada jinginar a kansa misali an karbi 50,000 bashi sai aka bada jinginar abin da zai kai 80,000 ko 100,000 misali to kaga jinginar kimarta ta wuce abin da aka karba dama ba a yadda jingina ta gaza kimar abin da aka karba ba amma ba laifi bane ta wuce yawa tunda dai idan an biya ai za a dawo da ita ne in kamawa ta yi a sayar ma saboda ba a biya ba in an sayar za a cire kuɗin da misali aka karba ne sai a mayar wa mai kaya kayansa saboda kar a yi galƙun rahani kenan fa yaqulu rahinu lil murtahini to mai bada jingina sai ya faɗa wa mai karban jingina arrahanu jingina jinginar kanta yawa yawa abin jingina yawa sannan arrahinu mai bada jingina wanda ya karbi bashin ya bada ita murtahin kuma wanda ya karbi jingina wanda ya bada bashin sa ainin aka bashi jingina sai ce wa mai bada jingina ya ce wa mai karba jingina wanda ya karbi bashin zai bada jingina ya fada ya gaya wa mai karba in ji'tuka bi haqqika ila ajalin yusammihi law in na kawo maka haƙƙinka wato in na biya ka kuɗinka zuwa lokaci kaza da zai ambata masa ƙarshen wata misali ko ƙarshen shekara ko da kaka'a misali in na dawo maka da kuɗinka shikenan zance ya ƙare ba wani ƙarin bayani ba karibin da mu shikenan wa illa in ba haka ba kuma farrahanu laka bima ruhina fi to wannan jinginar duka ta zama taka a madadin abinda aka ba da ita jingina din wato shine kuɗi yazo kuɗinka ya ja maka mallakar wannan abin duk da cewa yana da fifiko shi da kansa ya faɗi wannan kala Imam Malik yace fa haza la yasluhu wannan baya dacewa baya halatta wala yahdu baya halatta a ya zama bashi ne kuma ya jawo ƙari yawa saboda haka bai halatta wa haza allazina hiya an ko na ha an wa haza wannan shine allazina hiya an wanda aka hana abinda aka hana yawa ya sa halima cewa in ban biya ka ba a daidai lokaci kawai to kamar ka rike kayan yawa yawa duk da fifikon da ke ciki amma da cewa yayi ka sayar da shi misali ko kuma a kayan daidai kimar sa daidai kuɗin ne to wannan babu laifi amma dai ya wuce to kaga ai ya yadda ya ƙara masa akan bashin sa bashi ne kuma ba ciniki ba to wannan riba ta shiga yace to wannan shine abin da aka hana ko kuma naha anhu shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wata nuskara naha wata kuma nuhiya wa in jaa sahibuhu billazi rahana bihi ba'da al-ajali to idan mutumin nasa wanda ya karbi bashi ya zo billazi rahana bihi kudin da ya karba yayi jingina saboda shi yawa shine wa in jaa sahibuhu idan dan uwan nasa mutumin nasa abokin mu'amalar bashin nasa ya zo billazi rahana bihi kudin da dalilin sa ya bada jingina ai rahana bi sababihi kudin da ya bada jingina sababin sa badal ajali bayan ajali yayi fa huwa lahuto kayan jingina sa kayan sa ne wancan zancen ya zama zancen banza tunda dai bai halatta ba a shar'ance yawa in ya kawo kudin shikenan wancan zance da aka yi ya tashi duk da ya gaya masa cewa in ban baka kudinka ba akan kari akan lokaci to kawai ka mallake kayan a bai mallaku ba tunda babu izinin mai shari'a saboda haka in ya kawo kudin daga baya to fa huwa lahu kayan damirin huwa na kayan jinginan ne abin jinginan ne saboda haka nasa ne wa ura haza sharta munfasihan ina ganin wannan sharadin ya warware ba za a yi aiki da shi ba yawa ba za a yi aiki da wannan sharadin ba ba za a yi aiki da wannan sharadin ba to duk abin da yake shari'a ba ta yadda da shi ba yawa ba ta amince da shi ba to koda mutane sun kulla shi to ba za a yi la'akari da shi ba yawa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wannan hadisi ne da ya shiga cikin abubuwa da yawa saboda haka idan hakan ta faru to ko an sayar to sai dai ko da ya sayar sai dai ya rike bakin kudin kayan yawa kudin da yake bi ma'ana raguwar sai ya mayarwa mai kayan jingina in kuma kayan yana nan shikenan sai wanda ya karbi kudin sa ya kare shi kuma ya karbi kayan jinginar sa shikenan an warware wani amma dai ba za a ce kawai kana bada jingina shikenan da an dan samu nawa wajen biya shikenan ta kubce ta fita daga hannunka musamman ma kuma a ce akwai ƙari yawa fifiko bambanci tsakanin abin da ka karba da kimar abin da ka jinginar wannan dole a yi la'akari da wannan don kada ya zama an samu salafun ya jiro manfa'a Allahu a'lam sai babi na 11 babul qada'i fi rahni tamari wal hayawan yawa babin hukunci game da jinginar ƴaƴan itace da kuma dabbobi kuma bai yangi mutum zai iya ba da jinginar gona musamman bishiyoyin dabino ko na inabi ko zaitun ko abinda ya kama da wannan ko mangwarori misali wanda suke haihuwa duk shekara ko duk bayan waɗansu watanni misali to ya ba da jinginar bishiyoyin kuma sai suka haihu ya za a yi da ƴaƴan shi wanda ya karɓi jingina shi ne zai sha kayansa ko ya sayar ko kuma mai jinginarwa ne hakanan dabba ce aka jinginar da ita in ta haihu ya za a yi kayan mai ba da jingina ne ko ku a'a mai karɓar jingina to shi ne bayanin da za a yi ƙala Yahya imamu Yahya ya ce sami'tu malikan yaqulu na ji imamu maliki yana cewa fi man rahana ha'idan lahu ila ajalin musamman game da wanda ya ba da shingensa ana nufin gonarsa ko lambunsa asalin ha'id shi ne danga da ake yi a killace ko katanga a killace gona don gonakin su a lokacin kuma har yanzu ma dai gonaki irin na bishiyoyi akan killace su galibi saboda ya fi tsare su to wannan shi ne asalin ha'id ana nufin ya ba da gonarsa ko lambunsa ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambatawa wato sai ba da shi jingina ya karɓi kuɗi ya ce to ga wannan gonar bishiyoyin gonar da binai ko inabai ko sauran bishiyoyi duka masu ƴaƴa ya ce sai baƙi ko sai da kaka'a fa yakunu samaru zalika alha'idi qabla zalika alajali fa yakunu kana tamma ce nan yawa sai wato samaru zalika alha'idi ƴaƴan itace na wannan gonar sai suka kasance qabla zalika alajali kafin wannan ajali an ce sai bayan shekara zai biya a dawo masa da gonarsa ko to kaga kafin shekarar ko kafin wata 6 haihuwar bishiyoyin fa yakunu zai kasance za ka kasance yawa to inna thamara laysa birahanin ma'al asli yawa fatawar ko hukuncin shine lalle ƴaƴan itacen ba jingina bane tare da asalin bishiyoyin. Bishiyoyin ne kawai jinginar, saboda ka ƴaƴan mai jinginarwa zai cire kayansa, zai cire kayansa. Illa an yakuna ishtarata zalika al-murtahin fi rahni, sai dai idan mai karbar jingina ya shartanta haka a cikin jinginarsa. Nama ba wai ya mallake bane, a'a, cewa misali idan ƴaƴan sun samu za a cire, misali a sayar a ajiye kuɗin, misali ba wai zai mallaka bane yawa, tunda ai karuwar da raguwar duka dukiyarsa ce. Amma ta yiwu shi mai karɓar jingina ya yi tunanin cewa kuɗin idan aka bare shi mai bishiyoyi, mai bishiya ya zo ya cire ‘ya’ya ya je ya sayar ya ɓadda kuɗi, ta yiwu kuma a kasa biyansa a kan lokaci. Kaga ana iya cire ‘ya’yan itacen a ajiye kuɗin zuwa lokaci a wani waje, wani asusu misali, zuwa lokacin da za a biya shi. Kaga sai a biya shi, kaga zai iya shaɗanta wani. Amma dai ba ana nufin wai kawai shi kenan zai je ya cire ya mallaka ba. Yawwa, tunda dai za a biya shi kuɗinsa. Yawwa, dama shi ya saka hannu ne ya zama tsaro a kan dukiyarsa ne. Wa innar rajula izarta hana jariyatan, mutum idan ya jingini ko ya jinginar da kai, idan ya karɓi jinginar kuyanga, wa hiya hamilun, tana da ciki, kuyanga tana da ciki, aw hamalat ba'da irtihanihi iyaha, ko kuma ta samu ciki bayan ya karɓi jinginarta. Amma ba mu sani cewa karɓata jingina ba zai halatta masa ya kwanta da ita balle ta samu ciki ba, sai dai ana iya samun kuskure ko faɗi ko ma fasikanci ya sa ta samu ciki, tun da ya riga ya samu dai dole a yi la'akari da shi, ko ba haka ba. Yawwa, amma ba ana nufin shi mai karɓar jingina ɗin shi kenan ta halatta gare shi ba. Amma ana iya samun nadiran irin hakan ya auku, ko ba ta zo cikin ba amma ta same shi daga bisani. To, in hakan ya faru, ibadar tihani ya bayan ya karɓi jinginarta, inna waladaha ma'aha, cewa ɗanta yana tare da ita a matsayin jingina. Yawwa, ma'ana ba za a ware ɗan a mai da shi hannun mai dukiya ba, hannun mai jinginarwa ba. Yawwa, dole a bar ita kuyangar tare da ɗan duka hannun mai karɓar jingina. Amma ba wai dan zai mallaka ba ne ya saka hannunsa da saka idonsa a kansu duka, duk da cewa yanzu ƙima ta ƙaru. Amma dai ba zai ce a mayar masa misali ɗan, ko misali ko da ya yi wayo a bar uwar, da uwar da ɗan, yawwa, duka suna nan a matsayin jingina. Haka in dabba ce ma, haka in dabba ce ma, yawwa, da ita dabbar da ɗanta duka jingina ne. Amma dai ba wai mallakar shi mai karɓar jingina ba ne, zai dai saka ido a kansu. Qala malikun, Imam Malik ya ce, wa furika baina samari wa baina waladil jari, ya ce wa furika ko wa farkun, yawwa, duka kowa furika ne. Wa furika, yawwa, to an bambanta baina samari wa baina waladil jariya, tsakanin ‘ya’yan itace da aka ce ba za a bar su a hannun mai karɓar jingina ba, yawwa, da kuma ɗan kuyanga ko ɗan dabba. Sai aka bambanta ‘ya’yan itace, aka ce akwai damar mai bishiyoyi mai jinginarwa ya zo ya karɓa, shi ne ma a haƙu da ya zo ya karɓa, in ba sharaɗi aka yi ba tun farko, cewa su ɗin ma za a sa su ƙarƙashin raƙabar shi mai ba da mai karɓar jingina ba. Bambancin tsakanin ‘ya’yan itace da kuma ‘ya’yan kuyanga ko ɗan kuyanga ko dabba, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, ya ce, man ba'a nakhlan qad ubbirat fa samaruha lil ba'i illa an yashtaritahu al mubta'. Wani hadisi ne ingantacce gayatan. wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba'a nakhlan wanda ya saida bishiyoyin dabino kada ubirat wanda an riga an yi musu kilili barbara ce ake yi ma dabinan da hudar maza su matan sai dabinan da izinin Allah ya fi inganci ya fi kyau to an riga an yi musu wannan kililin aka sai da su to fa samaruha ƴaƴan da za su haifa na wannan shekarar da aka yi wa kililin lilba'i na mai sayarwa ne idan sun nuna mai sayarwa shi zai zo ya cire tunda shi ya yi musu barbarar ya barwa mai saye bishiyoyin shi ya hari gaba yawwa illa an yashtari lahul mubta sai dai tun a lokacin kulla ciniki tun a yarjejeniyar ciniki shi mai saye in ya shaɗanta cewa to ki ya sayi bishiyan nan ko bishiyoyin nan a bisa farashi kaza amma fa a sani ya saya ne hadda ƴaƴan bana waɗannan ɗin da aka yi barbara ko kililin ani a kansu to in ya yi wannan sharaɗin aka yarjejeniya a kan haka shikenan an biya mai bishiyoyi an biya shi kenan ya gama yawwa baya da sauran ba kare min da mu ba sauran wani abu kuma magana ta karto kamar haka kenan kamar kiyasi ne na wannan hadisi hukuncin da ya yi a ciniki to sai aka rafa kiyasin jikin shi ma al'amarin mu abin nan jingina cewa in an ba da jingina to ƴaƴan itace na jingina shi mai bishiyoyin jinginar shi zai cire ƴaƴan sai dai in mai karɓar jingina ya sharɗanta kuma in ciniki ne tunda an saya ne in mai saye ya sharɗanta to mallakarsa ne yawwa yadda ya mallaki bishiyoyin ya mallaki ƴaƴan ba wani abu amma in harkar jingina ce to saka ido ne da ɗora hannun ne kawai ake nufi amma ba wai amfana da ƴaƴan itacen ba saboda za a biya shi haƙƙinsa cikakke yayin da misali shi mai ba da jingina ya samu kuɗi zai biya shi kuma sai ya mayar masa da ainihin asalin bishiyoyinsa da ƴaƴan itacen gaba ɗaya ya ce ƙala ya ce wal amru allazi la ikhtilafa fihi indana al'amari da babu saɓani cikinsa a wajenmu mu malaman Madina anna man ba'a walidatan shine cewa wanda duk ya saida wata kuyanga aw shay'an min alhayawan ko wani abu daga cikin masu rai dabbobi kenan wa fi batniha janinun alhali da dan tayi a cikin cikinta tana da ciki anna zalika aljanina lilmushtari ta wannan ɗan da ke ciki na mai saye ne ba ƙaulan wahidan yawwa in mutum ya saye dabba tana da ciki to wannan ba wani sharaɗi da zai amfani a nan ya saye ta kamar yadda ya saye ta da hanjinta to haka nan ya saye ta da ainihin ɗan da ke cikin hanjin ishtaradahu almushtari aw lam yashtaridhu mai saye ya sharɗanta cewa ɗan fa da take cikin da ke take da shi ɗan nasa ne ko bai sharɗanta ba babu haƙƙi a nan ga mai sayarwa ya ce to ka ga akuyan nan ko saniyan nan da cikinta da ya mata kusan haihuwa na sayan maka amma tana haihuwa in ɗan ya ɗan yi wayo za ka dawo min da shi a wannan ba zai ba ko an sharɗanta sharɗin bai yi ba lagawo ne to kaga falaisatin naklu mislul hayawan to kaga tunda haka ne dabinai ba kamar dabbobi ba ne ai so an faɗi yadda lamarin yake in an yi shiru ba a ce komai ba to hadda cewa waɗannan da an musu barbara to amma haƙƙin na baya yana nan tare da su sai dai in mai saye mai sayarwa yana da haƙƙi a cikinsu sai dai in mai saye ya shigar da su a cikin sharaɗin ciniki yarjejeniyar ciniki amma a dabba ba haka yake ba walaysa samaru misla aljanini fi badni ummi, ayan itace ba kamar dan tayi bane wato a cikin uwarsa, yawa dan tayi a cikin uwarsa, yawa shi wato kaga misali a kiyasance tunda a ce in a ce niki ne shi wanda ya sayi uwar, yawa to ya sayi dan ba wani sharadi ko ba haka ba, to kamar haka wanda ya jingine abu mai ciki dabba ce ko kuyanga, to shi ma dan ya shiga cikin wato jinginar, sai dai ciniki ciniki ne, ya mallaki uwar ya mallaki yar ko ba haka ba, amma jingina, yawa kawai haƙƙinsa dai na ya tsare uwar da kuma ɗan har zuwa sanda za a biya shi mai da su, shi ne abin da kawai aka ba shi dama ba ya mallaka ba. Kala malikum, Imam Malik ya ce, wani ma ya bayyana zalika aidan, kuma yana daga cikin abin da zai ƙara fito da hakan ya ƙara bayyana bambanci tsakanin ‘ya’yan itace da kuma dabbobi ko kuyangi, anna min amrin nasi an yarhana rajulu samaran nakli wala yarhanu nakhla, cewa yana daga al’amarin mutane an saba mu’amala tana gudana, malamai ba su yi inkari ba, cewa mutum zai iya ba da jinginar ‘ya’yan dabino kawai, yawa dabinan dabinansa bishiyoyinsa na dabino ko inabi misali, yanzu sai ya ce ya ba da jinginar ‘ya’yan kawai a cire ‘ya’yan in sun nuna, yawa a adana misali ‘ya’yan kamar misali dabino ko inabi, ana iya busa sashi ma a ajiye ko ba haka ba, yawa shi ba dole ne ma sai an cire shi an sai da shi ba, ana iya cire shi a shanya shi ya bushe a ajiye shi a matsayin jingina, ko kuma in wanda zai rube ne ba zai ajiye ba, a sai da shi a ajiye kuɗin a ajiye shi a wani hannu, to ana iya yin haka, bishiyoyin su ba sa cikin abin nan, ba sa cikin jinginar, mai su yana da ‘yanci a kansu, ‘ya’yan ne kawai, to ana iya yin haka, wala yarhanu nakhla bai ba da jinginar dabinan ba, wato zai yi jinginar ‘ya’yan amma bai jinginar bishiyoyin ba, amma walaysa yarhanu abu minan nasi janinan ibanni ummihi minar raqiqi wala minar dawabi, amma kaga ba zai yiwu ba wani ya ce ya ba da jinginar ɗan tayi ko ba haka ba, ciki ba ya ce ya jinginar da cikin saniyan nan tasa ko cikin akuyan nan tasa, yawa wannan ka ba zai yiwu ba, yawa ko cikin kuyanka duka dai tana cikin uwa ba zai yiwu ba, minar raqiqi daga bayi kuyangi wala minar dawabi ko daga dabbobi, saboda ƙwarai da gaske dole ne, dole ne, dole ne, ƙwarai kuwa, ƙwarai kuwa, yawwa kaga ai akwai haɗari mai yawa ko ba haka ba, da abin da ke ciki bai fito ba, a ce an ba da jinginar sa ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, saboda ta yiwu a haife shi ba da rai ba ko bai kai haihuwa ba ma, ko kuma ya zuba kan madalle ba, da illoli da yawa, saboda haka akwai garar a ciki sosai, duk mu'amala ta dukiya da wato ya zama akwai kasada sosai, wannan babu ruksa a shar'anci, ina ganin saboda matsaloli ne na fiqh, sai mu tsaya nan, wancan babu yana da tsayi kuma yana buƙatar bayani, Allah ya fahimtar da mu, duk shari'a za ka ga tana ta kai kawo a ce wannan don kare haƙƙoƙi, yawa kada wani ya shiga haƙƙin wani, yawa ko kuma a shiga haƙin Allah ko da ma mutane zuwa junan sun ce ai mun sun yadda eh to in Allah bai yadda ba to sai a ce su hakura su bayi ne ba wai suna da yanci ne su yarje ma kansu duk abin da suka ga dama ba Allah samu dace eh to kaga eh mutane sukan yi irin abubuwa ai rayuwar ta ake yanta babu tunanin shari'a samsam kowa kawai abin da ya ga dama su wasu ma abin suka dauka ai addini kan kawai dai kai sallah kai salati kai abin da zaka yi amma mu'amala kuma yadda ta kama sai a yi ta wanda ma zai matsawa kansa cewa sai ya waiwaci shari'a abubuwa sun gani tsananin kam ka gani to shekara 15 mutum ya noma gonar in haya ne ma ai lalla ya kai a biya kuɗin gonar kawai shi kuma bai biya ba la'akin kuɗin ma kuma da aka karɓa ba wasu kuɗin kirki ba ne an fadar da su shikenan an mallake gona kamar an mallake ta haka ba daidai ba ne wannan ko kaɗan zalunci ne wurin su masu karɓa da kuma rashin sanin haƙƙin kai a wurin masu bayarwa amma ba yadda za a yi shari'a ta yadda da irin wannan wai mutum kawai ya karɓi wasu ƴan kuɗi ya ba da gonarsa a yi ta noma ta a kashe ta ga baki ɗaya ba a biyan haya ba a komai tsawon shekaru wannan ba daidai ba ne cin haƙƙin mutane ne ko yin amfani da raunin masu rauni ne a cutar da su amma shari'a ba ta yarda da wannan ba Allahu a'lam sai a kira sallah